sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashar BOA Africa kan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma wasu tashoshin FM din a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya Fara'a Nomad Niya da kuma Dalol a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sai kuma ta hanyar sadarwar internet a kodi yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com Sauraro assalamu alaikum barkamu da safiyar Alhamis 23 ga watan Mayu shekarar 2019 sunana Daula Salim tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanin labarai
jayayya tsakanin shugaban Amurka Trump da kuma ƴan jam'iyyar Democrat a majalisar dinkin tarayya akan binciken da har yanzu ba a kammala ba da ake yi a kansa lamarin ya haddasa gwagwarmaya a Washington a jiya Laraba ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon kuma ta shirya tsafta bada ba sai gaban fadar White House akan yiwuwar aika dubban sojojin Amurka zuwa gabar tsakiya a cewar wasu jami'an Amurka a jiya Laraba wata kotu daukar kara a kasar Madagascar ta tabbatar da hukuncin daurin shekaru 6 akan mutane uku da aka kama su da laifin safarin wani nau'in kunkuru na musamman wanda ake samun su a kudancin Madagascar din
kanin labaran kenan aka ci A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a jamhuriyar Niger an kammala wani taro akan neman sababbin matakin yaki da ƴan ta'adda. Sai kuma fashin baki kan batun janyewar alkali Zainab Adamu Bulkatuwa daga kotun sauraron kararrakin zabe da masu kula da lamura ke cewa.
Hakikanin gaskiya idan sun yi korafin cewa suna ganin ba za a yi adalci ba saboda ita da shari'a Zainab Adamu Bulkatuwa za ta kama mara ma gwamnati baya to suna da hujjar su yi wannan korafin
Muna tafiye da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu za ta gabatar sannan muna dauke da karatun Alkur'ani mai girma amma kafin nan ga cikakkun labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karantawa Baba Yakubu Makeri Tunawa da irin rudani da ya faru a zaben shugaban kasa a nan Amurka na shekarar 2016 da kuma jayayya tsakanin shugaban Donald Trump da ɗan wato na jam'iyyar Republican da manyan jigajigan jam'iyyar Democrat a shugabancin majalisar tarayya akan bincike da ake gudanarwa a kansa da ba a kammala ba lamarin da ya haddasa gwagwarmaya a nan Washington a jiya Laraba kwatsam ba tare da shiri ba Trump ya dakatar da wata ganawa da yake yi da ɗan jam'iyyar Democrat a fadarsa ta White House bayan kakakin majalisa Nancy Pelosi ta zarge shi da yin rufa-rufa akan rashin bada da kuma rashin bada hadin kai ga bincike na harkokin kasuwancin sa da kuma batun da ya biyo bayan katsalandan da rashin ta yi wa Amurka bincikin da ita Democrat din ke jagoranta Trump ya faɗa wa manema labarai a fadarsa cewa ba shi da wani abin da yake boyewa ya kara da cewa ba zai ci gaba da tattaunawa da Pelosi da kuma shugaban ƴan jam'iyyar Democrat a majalisar dattawa Charles Schumer da sauran ƴan majalisar Republican wato Democrat din kenan akan shirye-shiryen kasa yayin da ake ci gaba da bincike a kansa Trump ya ce bai yiwuwa su yi haka a cikin wannan yanayi ya ce wannan cin zarafi ne ya kuma ce a kyale su ci gaba da bin son zuciyarsu Ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon ta shirya tsafta bada bahasi a gabar fadar White House akan yiwuwar aika dubban sojojin Amurka zuwa gabas ta tsakiya a cewar wasu jami'an Amurka a jiya Laraba. Bukatar karin sojojin ne ta fito ne daga rundunar Amurka da ke yankin gabas ta tsakiya kuma za a mika wannan bukatar ga White House a yau Alhamis. A cewar wasu jami'ai da suka nemi a saka sunan su saboda ba a kammala daukar shawarar ba inji rahotanni da kafafen yada labarai ke fada sai dai babu tabbas akan ko White House za ta amince da aika sojojin da aka bukata duka ko kuma kalilan ne za a aika a cikin adadin da ake da bukatan da kuma makamai masu linzami da wasu jiragen ruwa Pentagon ta ce bata ce ufan ba akan makomar shirin sai dai ta ce a matsayin shiri na tsawon lokaci ba za mu tattauna ko kuma mu ce wani abu ba akan makoman shirin wanda muke yi da kuma bukatar karin rundunan, inji Commander Rebecca Ribarich, mai magana da yawun ma'aikatan tsaron ta Pentagon a jiya Laraba. Tankiya tsakanin Tehran da Washington yana kara tsanani tun bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da shawararsa ta kokarin haramtawa Iran sayar da mai a kasashen waje da kuma karfafa shirin soji na Amurka a yankin Gulf a matsayin martani ga abin da ya kira barazanan Iran. Amurka ta tunasar da kurdawa na Syria da suke kawance da ita cewa kada su sakan kance za su cimma muradunsu, yayin da lokaci guda kuma kada su yi watsi da damuwar Washington za ta iya barin su a hannun Syria ko kuma yiwuwar sake fadawa a cikin ayyukan kungiyar IS. Mayakan kurdawa karkashin jagorancin rundunar haɗin gwiwa da ake kira Syrian Democratic Forces mai samun goyon bayan Amurka sun taka muhimmiyar rawa wurin rusa daular ISIS a Syria, suka kuma ci gaba da taimakawa wurin ento yankuna da dama a hannun ISIS. Amma wakilin Amurka na musamman ga harkokin Syria kuma wakili na musamman ga ayyukan haɗin gwiwa domin murkushe abokan adawa a duniya, jakada James Jeffrey, ya faɗa a jiya Laraba cewa ba za a kafa wata ƙasar kurdawa mai cin gashin kanta a Syria ba. Ya ce ba mu da wani iko a siyasance da za mu tabbatar da makomar su, inji Jeffrey yana faɗa wa kwamitin harkokin waje a majalisar wakilan Amurka yayin da aka masa tambaya akan mataki na gaba. Ana son waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta nuna matukar damuwa ga shawarar da kasar Afirka ta Kudu ta yanke na mayar da tsohon ministan kudi na kasar Mozambique a kasar sa, maimakon mika shi ga Amurka ta yi masa shari'a akan zargin damfara. Ana zargin Manuel Chang ne da halatta kudaden haram, lamarin da ya jefa kasar sa ta Mozambique a cikin babbar matsalar kudi da ba taba gani ba a tarihin kasar. Hukumomin Afirka ta Kudu sun kama tsohon ministan ne a cikin watan Disamba bisa ga bukatar Amurka da ke zargin sa da damfaran Amurkawa masu zuba jari. Ofishin jakadancin Amurka a Pretoria ta faɗa a jiya Laraba cewa Afirka ta Kudu ta aika Mr. Chang zuwa Amurka domin ya fuskanci shari'a akan zargin da farar wasu Amurkawa da gwamnatin kasarsa ta Mozambique na dala miliyan 700. Sai dai ya zuwa yanzu babu wani martani daga gwamnati na Afirka ta Kudu. Wata kotun ɗaukar kara a ƙasar Madagascar ta tabbatar da hukuncin ɗaurin shekaru 6 akan mutane uku da aka same su da laifin safaran nau'in kunkuru wanda ake samun su a kudancin Madagascar. An tabbatar da hukuncin akan maza 2 da mace guda ne bayan da aka ci su taron dalar Amurka 26,000 a watan da ya gabata.
Labaran duniya ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jamhuriyar Nijar, bayan mako guda da aka kai wani mummunan hari da ya hallaka sojojin kasar, shugaban kasar Yusufu Muhammadu ya yi wani taro da ya hada da manyan hafsoshin sojojin kasar tare da haɗin gwiwar Amurka da Faransa domin neman sababbin hanyoyin daƙile ta'addanci. Ga wakilin Muslim Mani Barma dauke da rahoton.
Taron wanda shine makamancin sa na farko da ke hada hukumomin tsaron Nijar da a ɗaya gefe kasashen Amurka da Faransa na matsayin wani matakin nazarin hanyoyin zartar da shawarwarin da aka tsayar a tantaunawar da ta hada shugaba Isu Muhammadu ta wayar telefon da shugaba Donald Trump da Emmanuel Macron da nufin sake karfafa matakan yaki da 'yan ta'adda. Alhaji Kallamu Tari shine ministan tsaron kasar Niger.
Shekaran jiya president na France Macron da shugaban Amurka sun yi magana da shugaban kasa, sun tsaida zantukka na taimako wanda ya kamata a kawo manijar don kokuwa da wannan matsalar. Jiya ma minister da defense ta France ta yi kira na ta ce waɗannan mutane za su zo suna tsaye don su taimaka mana mu maganin matsalawa da ke da kai. Kina abin da ya rage mu shirya magana a nan ƙasa tsakanin sojoji don kowa ya san matsayin kowa, kowa ya san yake jira ga abokan aikin shi. wannan kuma shine yanzu mun ka ba su umarni na irin ayyukan da ya kamata su yi tsakanin su na inda ya kamata su saki jikin su su walala tsakanin su su yi aiki yadda ya kamata
hada karfi domin kaddamar da farmakin hadin gwiwa a fagen fama tsakanin sojojin Niger da takwarorin su na Amurka da Faransa na daga cikin sabbin dabarun da ake sarin zartar da su a nan gaba kadan domin kakkabe masu tayar da kayar baya a wannan yanki
mun taba irin wannan aikin tare da su mu yi tafiya kasa da su sojojin mu suna tafiya kasa tare da nasu ana barayan ta'adda inda an kace akwai su kenan irin wannan ayyukan su ma sai an sake shi sai mun sake zamnawa mun yi su kuma mun yi su a lokaci zuwa lokaci dan mu kare da yan ta'adda ka san mutane suna cewa yaya kuke da irin haluluka irin waɗannan na kayan aiki na Amurkawa na Faransoshi sannan ya zama to ana ibgun kunan kutukale ku rasa kamo wanda ya muku wannan laifi mu waɗannan mutane ba nan suke aiki ba kasar mu suke aiki ba wata ƙasa suke yaki ba kasar mu nan kasar mu sojin mu ne ke yaki
jakadan Amurka a Niger ambassador Eric P. Whitaker ya jaddada cewa gwamnatin Amurka za ta ci gaba da tallafa wannan ƙasa a dukkan fannonin da aka saba diplomasiya ayyukan ci gaban ƙasa da tsaro
the security and stability etant la condition préalable
sannan ya ƙara da cewa tsaro da kwanciyar hankali wasu abubuwa ne da sai da su ake samun sukunin bayar da kowane irin tallafi sabili kenan za mu ci gaba da baiwa jami'an tsaron Niger horo da kayan aiki dangane sun samu ƙwarin gwiwar tunkarar barazanar tsaron da ake fuskanta a yau musamman wacce kungiyoyin ta'addanci ke yi wa yankin Sahel jamhuriyar Niger ta fuskanci hare-haren ta'addanci da dama a makon jiya a yankin Tilaberi mafi muni shine wanda yayi sanadiyar mutuwar sojojinta 29 waɗanda ƴan bindiga suka yi wa kwantam ona a daidai lokacin da wata motar su ta taka nakiya a ƙauyen Balleberi kusa da Tango-Tango iyaka da Mali. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma. A jiya ne alkali Zainab Adamu Bulkacuwa ta sanar da janyewa daga shugabancin kotun musamman mai sauraron kararrakin zaɓe. Biyo bayan korafin da ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP Atiku Abubakar yayi cewa ba lalle bane ta adalci saboda alakar ta da gwamnati mai ci. A cikin hirar da Alheri Grace Abdu tayi da Alhaji Suleiman Kirako madakin Saminaka ya ce doka ta ba su damar gabatar da wannan koken.
Hakikanin gaskiya idan sun yi korafin cewa suna ganin ba za a yi adalci ba saboda ita shari'a Zainab Adamu Bulkacuwa za ta kaman marama gwamnati baya to suna da hujjar su yi wannan korafi domin ra'ayi ne nasu wanda yake kuma suna da yanci suna da ikon su yi wannan korafi amma ba dole ne ya kasance harsashen da suke gani cewa za ta yi hakan ba ya zama na wajibi ta yi haka din ba domin ganin cewa dangantakan iyalinta da jam'iyyar APC wannan a gani na ba wani kwakwaran hujja ne da zai sa ta yi wannan rashin adalci da ake zaton abokanan adawa za ta yi ba domin ne idan masu sauraron mu sun tuna wannan shari'a da ta taba yi na bayelsa na gwamna ai ta kwanto mishi ta kwato haƙƙinsa ta bashi duk da a wannan lokaci ma ai mijinta suna jin yana cikin jam'iyyar APC ne bacin haka wannan mai shari'a Bulkacuwa ta yi shekara da shekaru tana wannan aiki kuma a hukumce ina jin gwamnati ta tabbatar da cewa a bisa tsarin doka ba wani illa ba wani laifi cewa a bata jagorancin binciken wannan korafi da ake yi na zaben shugaban kasa da aka yi wanda za ta bincika da zo wannan korafe-korafe me ke gaskiyan al'amari za ta yi adalci ko ba za ta yi ba
akwai waɗansu ƙungiyoyi da ke cewa janye ta daga shugabancin wannan hukuma ko kuma kotun ta musamman mai sauraron kararrakin zaben nan danna hakkin mata ne to idan kamar yadda kake bayyanawa da farko
ba ma danna hakkin mata ba ai danna hakkin hukunci ne na hukuma shin a hukunce tsarin dokokinmu ya yadda ta tsaya ta yi wannan aiki ko kuwa in ko ya yadda to ai ko ya kamata a ce a ba ta daman ta yi to koda ba ita ne take yi ba duk wanda aka dauko in dai har akwai wani alaka da wani dan uwan shi ko dan uwanta akai to ko ni ne zan yi korafin ce kila ai ba za a mun adalci ba saboda ka wannan al'amari ne na ajizi na dan adam ba yadda za a yi kowane ne aka dauko ya ce a a yana jin kila za a mishi adalci
alkali nura da duniya shari'a yau tana sarata
to madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe 1:16 na dare ga shirinmu na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka mai ba
lokacinmu ne ya kamata a bamu an ce 35% affirmative action a bamu 35% din mu shi Mr President har yanzu bai kai 30% ba balle 35 son mu ne ma mata 16 ya kamata a cabinet din Mr President ba hakuri ciki gaskiya
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau Alhamis 23 ga watan Mayu shekara ta 2019 Alheri Grace Abdu cike muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Makon da ya gabata mata suka yi tattaki zuwa majalisar tarayyar Najeriya karkashin wata hadakar kungiyoyin mata da nufin jan hankalin yan siyasa da kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari kan bukatar cika alkawalin ba mata akalla kashi 35 cikin 100 na mukaman siyasa na dauki dura ba zabe ba. Ganin yadda galibin mata da suka tsaya takara ba su kai labari ba a zabukan da suka gabata. Wakilinmu Madina Dauda ta tattauna da waɗansu mata a wajen wannan gangami game da wannan bukata ga abin da suke cewa.
Raliya zade ni kake babala. To ya kawo mu yau. Shine muna so mu rokon babban Buhari. Ici gaba da alkawarin sa. Sai wa shi sai sa su mata a cikin cabinet nasu. Abun da muna roko shi saboda Allah kare mun tafa alkawari kaya ne. Yayi alkawari. Ya kamata icika don a hausa yanzu ba mu da mata saboda me kuma mata shi ne mun yawa a nan Najeriya mu ne muna ba su duka vote mu ne majority to me sai hannun ba sa so a mu a cikin cabinet gashi a national assembly ne mutum nawa ne mata nawa ne na guri ba da chau ana cute mu fa kuma Allah baya so aka mu mata muna da range muna da qualification woni samu ya komi anan ga su mata inda suna edin yanzu mini do ministry ni ko agencies ni suna yi abun be kiriki a wuri do abun da maza ba sa su yi shine mata suna yi
to mun gode ma
Allah muna roko shi e ba mu chairman agencies chairman parastatals ministers abun da muna so kenan fa
sunana Madinatu Yahaya ina cikin wannan coalition na muna kokarin cewa a sa mata a guraren da ya kamata domin mu mata mu ne iyayen maza mu ne matan su mu ne uwayen su
to wannan hujja ce na cewa za ku iya tafiyar da aikin
domin in kin lura kin san cewa mu mata duk inda mata ta tsaya maza ma suna tara mana duk abin da muka sa gaba muna kai ga karshe su ma kansu sun san cewa in suka bar mata suka samu suka shiga waje to za a abin da ya kamata saboda haka muna son ai kokari a National Assembly din nan da Senate su kokari su inclusive din mu mata su ba mu mata duk matan da ya takara dan Allah kara dinga hana su su ba su kuma su kansu za su ji dadin Najeriya za ta samu ci gaba.
To an taba ba mace Patricia Ite ba a samu ci gaban ba.
Za mu iya kirga mazan da aka ba position da basu iya kaiwa ko ina ba. Amma muna maganar mace ɗaya ko biyu yanzu. Ko ba haka bane, saboda haka muna da professors, muna da doctors, muna da engineers, muna da duk abin da ake bukata a mata. We are very intelligent mata. A ba mu dama a gani in su kansu ba za su ji dadin yaran su ba masu zuwa ba dan yanzu ba muna tunanin jikokin mu ne
to kashi nawa kuke so cikin 100
in so samu ne a ba mu 50-50 amma in ba za a ba mu 50-50 ba a taimaka a ba mu 35 in an taimaka an ba mu 35 za a ga aiki mata akwai cika aiki muna da kwazo muna da kokari mu mata muna nuna cewa we are committed.
Honorable Fatima Talba, wallahi mun zo ne mu roki shugaban kasa ya dube mu da idan rahama saboda tsarin mulkin ya nuna in an yi ma abin da ya maka ciwo zanga zanga an yarda kai talmana ka nuna abin da aka yi bai dadi ba ko kuma kana neman wani abu a share maka hawayenka daidai ne wato mu mata mun dade muna cikin matsala Allah kullu halin mu ne muke da wajen kashi 56 a cikin kashi 100 miliyan biyu yanzu amma in an zo zabe mu za a nemi a ba mu gishiri a ba mu suga a ba mu duk abin da ya kamata idan an zo ba da office kuma sai a ce mata su koma kitchen ko su koma su zauna a gida shine aikin su to shi kanta abin da muke so jama'a su gane shi wa Najeriya ta tana rayuwa ne akan kundin constitution ba akan Qur'ani ba
kundin tsarin mulki
saboda haka ya ba mu dama maza da mata kowa ya nemi abin da ya kamata a gare shi don ya taimaka wa Najeriya ta ci gaba kuma muna kaman yawan mata ya kai mu tallafa wa Najeriya ta yi karfi na tabbatar babu kasar da za ta dore akan kafarta ta jajirce ba tare da an bada ana adalci a mata kuma ana cikin halin lafiya da kwanciyar hankali ba mata kuma abokan lumana ne kuma ma abotanta ne saboda haka muna roƙon Mr President ya mana alƙawari a ba mu kashi 50 ai kashi 30 kafin aje primaries ya kuma gaya wa jihohi cewa ya kamata a ba mata kashi 30 a kowane jiha amma babu jiha daya da tayi wannan abin da shugaban ƙasa ya fada
kina ganin wannan ne ya shafi waɗanda suka tsaya takara a majalisa yanzu daga shekara 2015 zuwa yau mata a majalisar wakilai su 22 ne to a wannan zabe na shekara 2019 mata sun zama su 11 kina ganin wannan bayanan shi ya kawo koma bayan nan
ina kyautar zaton yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo baya koma baya ba wai shi kadai bane amma abu da yawa sun yi contributing mayin haka din abin da yake faruwa shine gaskiyar magana idan ana so mu samu mu ma ana yi da mu dole ne a bada wani yanayi a cikin tsarin mulkin Najeriya inda za a ba mata abinan na zabe ba na zabe ba na dori a fara ba mu kujerar dori wato a ce kaman jiha ko na jiha ta dora mata kaman 10 ko 20 a kujerun zabubbuka kin gane ba wai na zabe ba na dori idan an yi haka din aikin da kika yi zai sa jama'a su ce nan gaba in ki tsaya ma a zabe su zabe ki amma in ba daga nan aka fara ba ban yi tsammani za su yadda mu nemi mu samu percentage da muke nema ba amma shugaban kasa da yake mun riga mun san jajirtaccen mutum ne kuma in yi alƙawari baya karyawa ya alƙawarin kashi 30 muna kyautata zaton a 50 da muke nema zai ba mu talace
shi a tarayya kenan
a tarayya har kasa muke so muna so daga sama har kasa abin ya je babu laifi a sami yan majalisa mata su kula da harkar mata a sama da kasa mata mu muka san matsalar gida mu muka san matsalar ma kasar amma sai kiga an aje mu in kin yi magana za a ce miki a ko mata ko an ba ku mulki ai mun gwada mun gani ga wannan ministan petroleum ga abin da ta yi
ga Patricia Ite ga abin da ta yi
wato Patricia Ite ai mun yi majalisa da ita abin da yake faruwa an mata conspiracy ne ita din gaskiyar magana mazan ne suka kammale kansu a kanta suka yi ta sabotaging ɗinta daga kowane anga
lokacin mu ne ya kamata a bamu an ce 35% affirmative action a bamu 35% ɗinmu shi Mr. President har yanzu bai kai 30% ba balle 35. So mu nema mata 16 ya kamata a cabinet din Mr. President. Ba hakuri ciki gaskiya.
Hawa Evelyn Onyelo, tsohuwar shugabar kungiyar 'yan jaridu mata a Najeriya. Mai zuwa za mu gayyaci mata masu ruwa da tsaki domin tattaunawa kan wannan batu. Tambayar ita ce ta yaya ba mata waɗannan guraba za su taimaka ga cigaban iyali. Sai a tafi shafin mu na sada zumunta Facebook domin ba da gudunmuwa ga wannan muhawara. Yanzu a madadin wakilinmu Madina Dauda da ta ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Salaban Abo da ya daidaita sautin shiri da ba da umarni, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya. Mata
to madalla, yanzu kuma ga karatun Alkur'ani mai girma.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Zuleha Usaini a kasan Kamaru. Zan kawo muku suratul Rahman. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insana. Allamahul bayan. Ash-shamsu wal qamaru bil husban. Wan-najmu wash-shajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونهل ذات أكمام وحب ذو العصف وغيهان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يهرج منهما لؤلؤ ومرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وولوا هوار ينشأكم في بحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم.
ما شاء الله كما مكي غير قرشان شرن غابابا يدعو منا دا تقيت تلابارن دونيا.
Wata kotun daukar kara a kasar Madagascar ta tabbatar da hukuncin daurin shekaru 6 akan mutane uku wadanda aka same su da laifin safaran wani nau'in kunkuru na musamman da ake samun su a kudancin Madagascar. An tabbatar da hukunci akan maza guda biyu da mace daya bayan an ci su taron dalan Amurka 26,000 a watan da ya gabata. An kama mutanen ne a bara biyo bayan karar da makwabta suka kai wa jami'ai cewa wata wani doyi mai tsanani na fitowa a cikin wata gida. Yayin da 'yan sanda suka kai samami a gidan sai suka samu dabbobi masu rarrafe da ciki sun sama da 10,000 kowane a cikin wato dakunan gidajen gidar kenan. Sun kuma gano matattun kunkuru guda 500,000 kenan. Wata kungiyar kasa da kasa mai kare rajin ko kuma 'yancin dabbobi ta yi kara akan haka.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ci mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma CD wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu nawa Mr. Darrell Smith. Ni Daula Salim ke cewa sai mun sake haɗuwa in an jima kaɗan da hantsi. Bis salam.